Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Juma'a 20 ga watan Satumbar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta bada umarnin dakatar da wani sabon salo da babban bankin kasar ya bullo da shi babu tuntuɓa ko kuma neman shawara. Haka kuma za ku ji cewa a karon farko rundunar sojan Najeriya da take aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ta operation zaman lafiya dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar. Sannan muna tafa da shirin kallabi na Maryam Dauda. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakannun da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai kwanan nan a manyan matatun man fetur na Saudiya. Bayan ganawa da shugabannin Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa, babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ya ce akwai matuƙar ittifaki kan cewa Iran ce ke da alhakin kai harin makami mai linzami da na jirage marasa matuƙa da tsakar dare a ƙarshen makon da ya gabata, wanda ya haddasa gibi na kusan rabin yawan mai da Saudiya ke samarwa, wanda ya kai kusan kashi 6 na yawan man da ake samarwa a duniya. Amma bai bayyana yadda Amurka za ta iya mayar da martani ba. Bayan ganawa da Yariman Abu Dhabi mai jiran gado Sheikh Mohammed bin Zayed, Pompeo ya faɗa wa manema labarai a Dubai cewa har yanzu ƙoƙarin da muke mu kafa haɗaka da ɗaukar mataki a diplomasiyance, a yayin da ministan harkokin wajen Iran ke ta barazanar yaƙi ga dangadan da Amurkawa har zuwa mutum na ƙarshe da ya rage. Muna nan ne don gina wata gamayya da zummarcin mazaman lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata, wato zargin an yaɗa labaran ƙarya, wajen ƙaryata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban ƙasar waje wani alƙawari, al'amarin da ya harzuƙa wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka har ya gabatar da ƙorafi a matsayinsa na mai kwarmato. Shin akwai wani daƙiƙi da har zai iya imanin cewa zan faɗi wani abin da bai dace ba tare da shugaban wata ƙasar waje yayin tattaunawa wacce mutane da dama ka iya ji? Ai, abin da ya dace ne kaɗai zan yi, kuma abin da zai amfani Amurka kaɗai zan yi. Abin da shugaban ƙasar ya wallafa a shafinsa na Twitter kenan a jiya Alhamis. Trump, wanda a lokuta da dama ya zargi hukumomin leƙen asirin Amurka da kasancewa wani ɓangare na masu adawa da shugabancinsa, ya ce yana sane da cewa kusan a duk lokacin da na yi magana da wani shugaban ƙasa a waya, na fahimci cewa akwai yiwuwar mutane da dama suna saurare daga hukumomin Amurka daban-daban baya ga waɗansu ƙasashe daban-daban, amma babu matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar jiya Alhamis, wani harin ƙunar baƙin wake da ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kaiwa a kusa da wani gidan da hukumar leƙen asirin Afghanistan ke amfani da shi a Kalat, hedkwatar lardin Zabul da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 15 yayin da sama da 90 suka ji rauni. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Gul Islam Sayil ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka hada da mata da yara marasa lafiya ne a wani asibiti da ke kusa. Jami'an lardin sun ce asibitin Zabul wanda yake kusa da headquarter jami'an tsaron na kasar ya kusan lallacewa gaba daya a wannan harin. Dan takarar shugaban kasar Isra'ila dinnan Benny Gantz a jiya Alhamis ya ce ba Prime Minister Benjamin Netanyahu ne ya kamata ya jagoranci sabuwar gwamnatin hadakar kasar ba. Bayan da jam'iyyar su mai tsaka-tsakin ra'ayi ta launin shu'i da fari ta lashe mafi yawan kujerun majalisa a zaben da aka yi na wannan makon.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya sabon salon hada-hada ta nera da riba da babban bankin kasar ya dora wa 'yan Najeriya daga dukkan alamu ba shi sha ba domin majalisar wakilan kasar ta zara idanuwanta akan wannan sabon salo da suke ganin zai sake tsawwala sha'anin kasuwanci a kasar. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Majalisar wakilan Najeriya ta bada umarnin a dakatar da wannan sabon salo da babban bankin Najeriya ya bullo da shi babu tuntuba ko kuma neman shawara, kawai aka laftawa al'umman Najeriya wannan tsarin ajiya. To sai dai ga dan majalisa Suleiman Yusuf Lere yace sai an dauki lokaci ana ilmantar da mutane akai tukuna.
Wannan abu da aka yi abu ne mai kyau, abinda kawai ya bata shi wannan gaggawa da ita babban banki ta kawo a ciki, ana zana kawai katsam a ce daga yau kar ku ƙara kawo kuɗi ya wuce kaza, an kun kawo za mu caje ku kaza. To gaskiya ba zai haifar ma da shi kanshi tattalin arzikin ƙasan labe ido ba. Shi duk wannan cashless policy da ake magana a kai an kawo shi ne saboda a ƙara ma mutane ƙwarin gwiwa su kwashe kuɗinsu daga gida su kai shi banki su aje. To idan ka waye gari ka ce duk wanda ya kawo kuɗi za ka caje shi, ai ka kana ga musu ne aje kuɗinsu a gida. Kin ga wannan ba zai haifar ma da tattalin arzikin kanshi da bai doba. Amma idan aka bi abubuwan hankali a hankali ana wayar da kan jama'a, ana jawo hankalinsu, ana nuna musu illan karban kuɗin ma kashi, ana gwada musu in mutum ya zo zai sai wani abu a wajenka ka bashi account number ka isa maka maimakon ka tara kuɗi ka ce za ka je kai banki da kanka. To duk idan aka yi wani guri sai a iya kawo irin wannan tsarin zai aiki.
Shi ma dan majalisa Shehu Wan Bankoko yana ganin matakin da majalisa ta dauka yayi daidai.
Mun ba da shawara akan wannan cewa lalle shi wannan zai rage sace-sace, zai rage tare hanya da mutane suke a hanya, kuma zai rage mutane sayar kuɗi a hannu tunanin wasu abubuwa su faru, yana da kyau. Amma abin da muka ba da shawara shine wannan kason da aka ce za a bayar in aka rike kuɗi, in ka cire ko kuma ka mayar a rage wannan abun. Ya yawa yan Najeriya ba kuɗi akwai ba a halin yanzu, kasuwanci ma shi kanshi baya da wani ƙarfi da mutane suke jin daɗin abin da ke faruwa. To an ba da shawara cewa a diba a gani shi ma kanshi ka gwamnatin babban banki shi kanshi za a gayyace shi ya zo ya ƙara bayani akan wannan, kuma a ba da umarni da shawara cewa a rage wannan abubuwa saboda yanayin 'yan Najeriya da suke ciki a halin yanzu.
Amma ga mai nazari akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Abubakar Aliyu Umar yana mai bayani kamar haka.
Wannan bai dace ba, ba daidai ba ne, wannan a ƙara ma mutane wahala ne kan wanda suke fama da ita a yanzu. Wannan abu dai bai dace da ƙasar nan ba, ana tura mu a gurguje inda ba mu isa zuwa wannan wuri ba tukuna. Waɗansu su dinga jawo waɗansu abubuwa na waɗansu ƙasashe wanda sun samu ci gaba fiye da wannan ƙasa, ba daidai ba ne wannan.
Wannan salon ajiyar kuɗi dai an riga an fara shi a jihohin Lagos, Ogun, Abia, Anambra, Kano da kuma Abuja. A halin yanzu 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda waɗannan ƙari za su yi tasiri a fannin tattalin arziki da kuma hada-hadar kuɗi a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar ta yancinka, ka rike makamanka.
Noma Adalla Ageda Madina Dauda da wannan rahoton. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja barin Maleka jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar inda a karan farko rundunar sojan kasar da take aikin wanzar da zaman lafiya jihar Borno ta operation zaman lafiya dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar da neman hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen irin wannan harare da ƴan kungiyar Boko Haram suke kaiwa kan jama'a a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda ya aika mana.
A karo na farko jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole ta kira masu ruwa tsakikin harkokin tsaro a jihar da suka hada da shugabannin kananan hukumomi da dukkanin jami'an tsaro da ma wakilan gwamnatin jiha da neman hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen irin wannan harhari da yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a musamman ma a jihar Borno. A yan kwanakin nan dai a fuskanci matsalan harhari da dama da ake zargin cewa yan kungiyar Boko Haram ne ke kaiwa kan jama'a wanda ya hada da kananan hukumomi da ma kan jami'an tsaro wanda hakan ya sa jama'a da dama fucewa daga irin wannan garuruwa na kurarowa zuwa cikin garin Maiduguri da ganin cewa hakan ga jiragen saman yaki na ta shawagi kuma wani lokacin hakan nuna hotunan jiragen saman na jihar Mabumai da ake zargan cewa kan sansanonin mayakan Boko Haram din ne. Sai dai wannan lamari ya ci gaba daukan wani salo na daban na ganin yadda harharen ke kara yawaita. Mishi zanar Olusegun Adeniyi dai shine theater commander mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ya jagoranci wannan taron na kwanaki biyu.
There is nothing going on in Borno
yace babu wani abun da ke gudana a jihar Borno da za a ce wani abu ne na daban har da zai sa mutane su dinga tada jijiyoyin wuya ko da suke yan ta'adda suna nasu kokari don tarwa tsawon nan jiha amma ba su ci nasara ba. Yace akwai wasu da ke ta yada rahotanni ƙarya kuma bisa dukkan alamu masu taimaka ayan kungiyar Boko Haram ne da ma irin rahotannin da ake ta wallafawa na ƙarshe-ƙarshe a kafafen sada zumunta da ake kira social media. Yace dukkanin waɗannan rahotanni ba gaskiya ba ne da haka mu ba za mu karaya ba za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu. Bayan kammala jawabin theater commander mai jiran Olusegun Adeniyi ne dai sai shugaban karamar hukumar Marte Alhaji Ali Shatiman Marte ya so ma jawabi a madadin sauran kananan hukumomin yana kuma sharan kwalla.
It is heartbreaking.
Yace a cikin shekaru hudu zuwa biyar da suka gabata babu kowa a cikin garin Marte. Babu kowa. Duk wani mutumin da ya san ciwon kansa ya bar wurin. Duk mutumin da ka gani yanzu haka garin Marte dan Boko Haram ne. Ni na ce kuma a kira su haka don haka tiyata commander ya kamata ku duba mana halin da mutanenmu suke ciki a nan a yi kokari a taimaka mana saboda mutanenmu su koma gida. To wai shin menene ma dalilin kiran wannan taro a wannan lokaci da rundunar sojan ta yi a karo na farko ya da dukkanin jami'an tsaro da shugabannin kananan hukumomi da ma gwamnatin jihar kanta. Ga dai abin da kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu honorable Sugun Mai Mele ke cewa
in ana so a gama wannan masifan nan to sai an nemi chamomi na local government an zauna da su su ga sojoji inda akwai matsala sojojin sai su ji ga gari kaza akwai matsala so da su sojojin za su daura da maran su a hada da civilian JTF a tara da yan baka a tara dukkan wanda yana da kishi a gama wannan fitinan nan a Borno sai su je local government nan sai su gama abin da musulun da ake ciki yanzu akwai Abadam akwai Marte akwai Guzamana wannan gurare guda uku na sojoji suke yanzu haka suna kan aiki kuma ba ma sojojin Najeriya ba akwai sojojin Chad akwai sojojin Niger akwai sojojin Najeriya duka wayannan suna multinational task force suna aiki a wajen
da zaka dai jami'an sojin na ci gaba da gudanar da ayyukan ta na ba sani ba sabo wanda ko a shekaran jiya sai ta kai sumame ofishin hukumar yaki da yunwa da ake kira Action Against Hunger a turanci da cewa bata bayyana dalilin ta na kai wannan sumame ba amma ne ta rufe wannan ofishi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla Gaida Haruna Dauda bi da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Thank you.
Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin namu ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa, wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Umar Nasarawa, ina zama a garin Kaduna ne. Sana'a na kuma yin mocktails ne, drinks wanda babu giya a ciki da ake shawarin biki, taro da sauransu. Alhamdulillah, na yi shekara 5 kenan da fara sana'a. 21st June 2014 na fara, yanzu shekara na 5 kenan insha Allah da fara sana'a. Alhamdulillah, komai na tafiya daidai. Sai ƙara masar sana'an nake.
Me ya ja hankalinki kika fara wannan sana'a?
A gaskiya abin da ya jawo hankalina na yin sana'an, uki dama ina son yin abubuwan sha, irin in hada drinks ina son. Sai kuma akwai kawasa da ita ta ƙara sani, irin naji ina son in yi din. Dan first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi. Kin ga zaman banza ai bai da dadi, kuma na son ya samu abin yi. Sai naga uki ai ga inda talent ina yake, me yasa ba zan yi zan in shi in samu abin sawa a baki ba nima yanda kowa ke yi. Ai na farko ma ba jari na fara shi. Saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu Chapman na biki, inda akwai wanda ya iya a garin. Sai ita kawata da na ce Maryam ta ce musu ai to na iya. Daga nan ne fa suka ce mu ai musu. Na yi musu bill, na gaya musu na yi. So kin ga babu ma jari kenan na fara ko. Sai daga baya ne na zo na a wurin da na samu abubuwa gaskiya. Dan da joke na fara ba ma dispenser ba. So joke ina duk a wurin su ne na samu. So suka bani kyauta. A roba muka zuzzuba a joke na sa aka kawo min disposable cup na Houston daga Kaduna dan a Sokoto ne event din. So Kaduna na yi waya aka sassa min komai a mota aka kawo min. Da na dawo in na ce bari in ansa sai abubuwa hana rantsuwa, ina gana kashi wurin 20,000 da wani abu a siyan abubuwan da na yi. Irin 'yan ƙananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna.
Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashinki ko kuwa ke kaɗai kike yi?
Eh, ina da ma'aikata. Da dai kam gaskiya da guda 5 ma na fara ma'aikatan, yanzu amma sun kai wurin su 20. Ina da assistant ita. Kanwata ce, na koya mata duk abin da na iya ta iya. Idan ba na nan ko in venue ya mana yawa ita take mixin. Sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikinsu, ma'aikata na akwai waɗanda suka iya. Da in venue ya wuce mana guda 2, waɗanni zan je ɗaya kila ita Hindu assistant ina za su je ɗaya. Sai manager na shima su 2 sun iya su ma suna iya zuwa wani venue. In ma ba ma gari da ni da Hindu, su kansu za su iya yi. Albaraki taɓa cewa ba ni na haɗa ba, saboda na riga na koya musu yanda ake yi. To yanzu ma'aikata na sun kai wurin su 20 kenan. Insha Allah, ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata, saboda yana hana zaman banza. Dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma zaki ga irin su ta tambaya na, babu wani abu da zamu iya yi, in ce musu su dai dakata dai.
Wani irin ƙalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi?
Ƙalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani. Is either wani lokaci muka je event a fasa, wani lokaci a sace su, and gaskiya nan ba ma biyan damage. Ko abinka ya ɓace wanda ya baka aiki, babu ruwan shi ba zai wayoye ka ba ya ga irin uki kayi hasara ko ba kayi hasara ba, su babu ruwansu. Wasu ma idan kai musu bayanin kayi hasara, za su ce su sai dai kai haƙuri, babu abin da ya dame su. Kaɗan ne daga ciki. Ko da baka yi magana ba, za su ce maka irin sun san kayan hasara, sai su tambaye ka nawa ne irin sai ka gaya musu su biya. Amma mafi yawanci ba sa biyan hasara. alzamu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci zamu musu yi ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake saboda mu san yanda zamu yi serving da sauransu amma duk da haka zaki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofunan mu wani lokaci kuma ma zamu ma nemi kofunan mu ga dubba mu gansu ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da 100 da wani abu a shi wai ɗan biki ne naje ɗan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta dauka suna tafiya dashi to wannan kam an biya ni saboda ce musu nayi ba zai yi ba a ce kofuna har 100 da wani abu a ce duka babu an kwashi
sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'ar a nan gaba kuma a nan da dan kankanin lokaci ne burin ki akan sana'ar rake ina ke son kika kanki
alhamdulillahi dalilin sana'a na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu da su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na dogara ga kaina ina ma kaina abinda ba sai na riki wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci su ma suna sana'a ana biyan su alhamdulillah gurgurdu dina zagaye Northern State Nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa sannan burina na uku shine in bude mocktail lounge a Kaduna wanda aka iya zuwa ka zaba abin da kake so ai maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah
to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin bakuwar tam Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridan New York Times, inda aka rubuta labarin hukumomin lafiya sun gargaɗi mazauna jihohin Michigan, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island da kuma New Jersey, da su kare kansu daga cizon sauro wanda ka iya yaɗa ƙwayar cuta da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 5 a jihohi 3 a wannan shekara. Ƙara yawaitar wannan cuta da ake kira Eastern Equine ya sanya hukumomi suka gargaɗi mazauna waɗannan jihohi da su cire guraren da ruwa yake kwanciya da amfani da maganin cizon sauro na shafawa da rufe kofofi da winduna a koda yaushe. A cewar jami'ai waɗanda suka mutu sun mutu ne a jihohin Michigan, Massachusetts da Rhode Island. A jihar Michigan mutane uku sun mutu daga cutar wanda har yanzu ba a samu rigakafinta ba a cikin adadin mutane 7 da aka tabbatar sun kamu da wannan cuta a wannan shekara. Za mu koma jaridar Politico inda aka rubuta labarin a jiya Alhamis shugaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka Adam Schiff yayi barazanar ɗaukar matakin doka akan gwamnatin Trump kan kin amincewa da miƙa ƙorafin da ke nuna cewa ya shafi hulɗa da shugaban Amurka da wani shugaban ƙasashen waje. Wannan na zuwa ne bayan da masu sa ido akan jami'an leƙen asiri daga musayar bayanai tare da kwamitin game da ƙorafin a cewar 'yan majalisa da dama da suka halarci ganawar a jiya Alhamis tare da Michael Atkinson, Peter Jenner na ƙungiyar leƙen asirin cewa daraktan leƙen asirin na ƙasa Joseph McGuire ya hana majalisa ganin ƙorafin don haka ya hana Peter Jenner ɗin tattauna abin da ke ciki. Rashin amincewar Maguire na miƙa ƙorafin ga kwamitin kamar yadda doka ta tanada ya sanya Schiff ya yi barazana zuwa kotu ko hana kuɗaɗe zuwa ofishin daraktan leƙen asirin ƙasar. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a jihar California wacce asali ita ce jihar da ta fi mai da hankali sosai akan batun gurɓacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayi da ta kai wajen rabin ƙarni a kai na wacce ke da hurumin gindaya ƙa'idojin kare iska daga gurɓacewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a kafar Twitter cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye
wannan izini da aka bawa jihar ta California na iya gindaye ka'idoji na hana ababen hawa gurbata muhalli. Wannan mataki shine na baya-bayan nan a kokarin da gwamnatin Trump ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zimmar takaita gurbata iskan muhalli. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zahra Aminu Fage da wannan da sharhin jaridan Amurka. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Jiri America mai magana Kasuma Aliyu sabanin matasa a Sar a jihar Sokoto. Ina son in hannu da wannan dama ku isa kwako na jaje ga kasar Indonesia dangane da wani mummunan harin bom da aka kai aka sama asarar rayuka da dama da kuma jikkata wasu. Ina roƙon Allah ya ji kana suka rasa rayukansu kana suka jikkata kuma Allah shi ba su lafiya. Sannan na roƙon Allah shi ƙara kawo mana ƙarfin nan da tashi hankulin da ke faruwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dan Lamin Jojo Kabira jihar Niger Nigeria. Ina kira ga ɗan siyasa shugaban ɗan siyasa a halin da ake ciki yanzu. Mun gabe ku ne don mu sami sauƙin rayuwa. Gabin da muka yi mu sami sauƙin rayuwa ba wai mun gabe ku ba ne mu shiga saka mai wuya. Ba abin da kuke so ba ne abin da talakawa suke so shi ne muke so ku yi mamu. Don Allah don Annabi shugaban ɗan siyasa kada ba ma bukata ku yi mamu mulkin kama karya. Mun fi so ku yi mamu shugabanci abin da talaka yake so kama karya ba. Muna kira gare ku don Allah don Annabi mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Mu yi ma da'ayin ku yi ma talakawa aiki tsakaninku da Allah.
Assalamu alaikum mai magana Baba Iyeri shugaban hukumar Tere cikin jihar Bauchi Najeriya. Ana biya ku ne ta tsona ga shugaban kasa Buhari. Wannan abu da yake bawo tabbata da girma mu gaskiya ba mu tsaya din sa ba. Ina kasar shan waje ne tunda an zargi Abubakar da cin nanci da gaskiya. Ina kasar waje ne wallahi mai kuma da zira ta ma da kansa. Amma ce ana zargin mutumin da cin nanci da gaskiya. A lokacin shi ne shugaban ma'aikata ta sake mai da shi. Har ma kace duk wani minista sai ya gaji da idan ka. Wannan abun kunya ne abun mu da kuma mu gudu daɗin wannan abun ta kai kiru gudu daɗin wannan al'amari ba. Ana zargin mutum ne da cin hanci da rashin sha'awa kuma sai ka ƙara masa girma saboda duk wani mutum da bai aiki zai za aiki hanci da rashin sha'awa shi yana ba abun da aka baki biyu ki ba abu da rabi kuma ya rike rabi kuma shi mana aiki.
To kafin mu sallama ga Zahra da labarai amma wannan karan a takaice.
A jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaban Amurka Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai a kwanan nan a manyan matatan man fetur na Saudiya bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata wato zargin an yaɗa labaran ƙarya wajen ƙaryata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban ƙasar waje wani alƙawari.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Greg Bones ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huni lafiya.